A yau Alhamis ne hukumar EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 20 da ta yi wa jara akan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele gaban wata babbar kotun birnin tarayya Abuja. Barista Makaci Mato Ibrahim mai makamin SAN na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare Emefiele a gaban kotu kuma ya tabbatar mana da cewa lallai EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 20 da ta yi wa jara kuma akwai yiwuwar za ta gabatar da sabbin shaidu a gobe Juma'a.
A yau mun je kotu kuma abin da ya faru shine lawyer EFCC ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke da kuma wasu takaddu da suka kara shigowa na tunanin su cewa waɗannan hujjojin su ne da za su tabbatar da cewa lallai lallai shine laifi ne bisa ga tuhumar da ake masa. To mun duba takaddu kuma ba wani abin da ya mana da hankali ko na kwabo, domin dai kamar yadda na faɗa a da tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da yake shine shugaba. Kullum abin da muke so ƴan Najeriya su fahimta, shugabanci daban kuma gudanar da aiki daban, domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane yake gudanar da ayyukansa. Akwai mataimaka, akwai ofishoshi, akwai branch controllers da sauransu. Sannan duk wani abu da ya taso da ya kama sabgogin banki akwai ka'idodi da ake bin su. A kodaushe abin duba a nan shine shin an bi ka'idodin nan ko ba a bi su ba. To a yanzu dai abin da suke magana sababbin ƙarin da suka shigo da su shine akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma director ce. Kuma mun duba takardun, mun kuma duba sauran takardunna da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki, kuma ba ga alamar hakan ba. Duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba, domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane. Amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo, wannan dai su ne magana da suka shigo da su akan ƙarin da suka yi. Kuma in Allah ya yarda gobe ma rana ce da za mu sake haɗuwa da su a kotu. Ina tunanin gobe za su kawo ƙarin shaidu da suke da su, kuma mu ma ga gaban gwamnati za mu yi musu duka tambayoyin da ya dace.
Sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ya ce yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i kuma dole ya yi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai. Al'ada ce daidai da sashi na 21. Duk wani wanda yake kan kujerar mulki shi aka mika mawa, shi aka ba nauyi, kuma karkashin wani hurumi wanda yake duniya an san shi wanda ake kira vicarious liability. Wato duk wani abu wanda yake makarar dinka yi, to laifin a kanka yake. Kai ne kake da nauyin cewa da jawo wane da wane, in kuma aka kama ka kai shuru ba kai bayanin wane da wane da wane ba, to dole kai dai za ka ci doka. Hurumin doka kenan, daidai da abin da kotu ta shirya kaji na 230 zuwa na 304, dole ne a bi ka'idojin da kotu ta shirya. Kuma tunda ta ba da shi beli ba mu da ja a nan. Amma gaskiyar magana hukumar EFCC ta jajirce, duk wanda aka ba mukami shine zai zo yayi bayani akan mukamin nan.
A wani bangare kuma kotun dai ta baiwa Emefiele damar yin tafiye-tafiye a duk faɗin Najeriya, in ji barista Mato.
Wancan karan bayan an kawo tuhuma ta farko an gabatar da shi a gaban kotu, mun nemi belinsa kuma kotu ta yarda da neman mu, ta ba da shi beli kamar yadda ta kafa ka'idodinta da cewa ɗaya daga cikin su shine kodoshe ya kasance a Abuja. To mun yi nazari mun duba mun ga cewa kamar wannan condition din duk da cewa yana bin wannan ka'idodin da sauransu, amma mun ga cewa kamar an tsamara Najeriya dai ba Abuja kawai take ba, kuma mutum ne mai yan uwa da iyali da kuma abokai a ko'ina. A yau sai muka zo da wani nema na musamman, muke roƙon kotu da ta sassanya wannan ka'ida kuma ta yi zafi sosai. To cikin yardar Allah kotu ta duba ta kuma cewa to lallai muna da hujja ta neman haka, shine a yau kotu ta sassauta ta ce to zai iya zuwa ko'ina a Najeriya amma dai ban da ƙasar waje. To kuma dama mu wannan ba shine a gaban ba, domin takaddunsa na tafiya ma duka a lokacin suna gaban kotu, ina ɗaya daga cikin sharuɗɗuka. So a yau ɗaya daga cikin abin da ya faru kenan bayan neman gyara cajin da suka zo da shi a gaban kotu.
Idan ana iya tunawa EFCC ta gurfanar da Emefiele da wata Sa'adatu Yaro da kamfanin April 1616 da laifin karya dokar ba da kwangila ko sayan kayayyaki ga gwamnati a watan Agustan shekarar 2023, wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci. Kazalika a cikin watan Disambar shekarar 2023, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da saura manyan laifuka ta Najeriya wato ICPC ta fitar da alƙalaman ƙididdiga masu tarin yawa, inda ta nuna yadda cin hanci da rashawa ya yi katutu a ɓangarorin gwamnatin Najeriya guda uku, kama daga na masu yin doka wato ƴan majalisa, ɓangaren zattaswa da na shari'a tsakanin shekarar 2022 da 2023. Halima Abdulra'uf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.